Masu saurare assalamu alaikum da fatan kun wayi gari lafiya. To a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji. Yan kasar Colombia da girgizar kasa ta shafa sun shafe yinin kwanaki biyu ba su da wurin fakewa yayin da ake ci gaba da gudanar da neman waɗanda baraguzan gini suka danne. Ana sa rai majalisar ministocin Jamus za ta amince da dokar da za ta baya hukumomin leken asiri na cikin gida da ketare sabuwar damar yaki da barazanar tsaro. A Najeriya jam'iyyar APC ta yi martani ga wani yunkuri na haɗin kan jam'iyyun hamayyar ƙasar don ƙoƙarin kawar da shugaba Tinubu daga mulki a zaben shekara ta 2017 da ke tafe, wato da 2027 da ke tafe.
Dadin abin shine ba wai wasu sabbin mutane bane da suka tsuro daga wata duniya. Su ne dai waɗanda aka fafata da su a shekara ta 2023 aka kuma kada su domin an san ƙarfinsu. An san kuma rauninsu.
A jamhuriyar Niger kuwa ana wani babban taro na tattauna matsalolin wasu yankuna hudu a Niger da ke fama da matsalolin tsaro. To ko menene ya fici musu tuwo a ƙwarya?
Mai babban matsala in ta ne abun gwaiki gaba. Ko gobe ana samun matsaloli tsakanin al'ummomi da kabiloli. Cikin hankalin mutane da yawa duka 'yan ta'addan 'yan kabila kaza ne. Dan ta'adda bai da kabila kungiya ne.
To waɗannan da ma ƙara rahotanni na nan tafe bayan kun sha labaran duniya sunana Zulaiha Abubakar. To masu saurare barkamu da hantsi daga sashen Hausa na BBC a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji. Yan kasar Colombia da girgizar kasa ta shafa sun shafe yinin kwanaki biyu ba su da wurin fakewa yayin da ake ci gaba da gudanar da neman waɗanda baraguzan gini suka danne. Ana sa ran majalisar ministocin Jamus za ta amince da dokar da za ta baiwa hukumomin leken asiri na cikin gida da ketare sabuwar damar yaki da barazanar tsaro. Ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan adam a Isra'ila sun nemi a taimaka wa wasu iyalai biyu a Palestine da 'yan Isra'ila suka tsare a cikin gida a gabar yamma da kogin Jordan ta ranar Lahadi. A Najeriya yau ake kammala taron zaman lafiya na kungiyar Izala inda mabiya addinai daban-daban suka halarta. Ana ta bangaren gwamnatin Najeriya ta ƙara jaddada muhimmancin haɗin kai.
Ai akwai kungiyoyi a addinin Krista misali da suka zo. Kowa yana nan gurin kuma sakon dai guda ɗaya ne. Ya kamata haɗa kai a samu zaman lafiya domin ci gaban ƙasa da al'umman Najeriya da kuma duniya baki ɗaya.
To waɗannan da ma ƙarin rahotanni na nan tafe bayan kun saurari labaran duniya kuna tare da Zulaiha Abubakar.
Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da mita 16 da kuma wasu tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka ko a shafinmu na internet bbchausa.com. Masu sauraro Badriya Tijjani Ƙalarawi ke muku sallama a cikin shirinmu na ƙarfe 3 daidai agogon Najeriya da Niger, wato bi daidai ke na agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji jami'an tsaron Isra'ila sun janye daga Nablus da Yahudawa 'yan kama wuri zauna suka mamaye, inda wasu iyalai biyu Falasɗinawa suka makale. Wani harin jirgi maras matuƙi ya fada masallaci a birnin Khartoum na Sudan, yayin da dakarun RSF ke ci gaba da kai hari a sassan ƙasar. A Najeriya kuwa masana sun fara tsokaci kan matakin gwamnati na amincewa da wani sabon tsarin haraji da nufin farfado da haƙar mai a rijiyoyin da ke tsakiyar teku.
Abu ne mai kyau a ce lokaci zuwa lokaci ana mai da hankali wajen ƙara bincike a ƙara samu wasu damammaki, musamman yanzu da aka sami ƙwarewa ta fasaha da ana iya samu irin wannan mai da yake cikin teku.
Muna ɗauke da ƙarin bayani. A jamhuriyar Nijar, ƙungiyoyin yaƙi da sha da fadocin mugun ƙwayoyi na kiran a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin magance matsalar.
Ba a kwana biyu inda ba samu a yi kamu ba a Litinin. Babu wani bangare da ba a nan ga kama su mutanen Okritis abin nan ka abar kurum a ce 'yan sanda a kowa da kowa.
Za mu je jihar Oshun din Najeriya inda yanayin siyasar jihar ya kai wani mataki mai cike da hadari kasa da sa'o'i 72 a gudanar da zaben gwamna a jihar, amma Aisha Aliyu Jafar za ta fara mana da labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da mita 19 da mita 25 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na internet bbchausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Badriya Tijjani Kalarawi ke fata kun wuni lafiya. A cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Niger, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji shugaban hukumar lafiya ta duniya ya gargadin cewa cutar Ebola da ake fama da ita a yanzu ka iya fin wadda ta yi mummunar barna shekaru 10 da suka wuce. Yayin da kuma ake fama da matsalar wutar lantarki a Bangladesh, hukumomi sun fito da tsarin rage amfani da ita. A Najeriya kuwa gwamnati na shirin samar da burtsalan kiwo domin magance rikicin manoma da makiyaya. To amma kuma wasu shugabannin Fulani na cewa
muna da wuraren kiwon mu na asali, a tabbatar tukunan su aka fara farfado da su. Kullum in za a yi maka gini a yi maka a filinka. Don a wancan karo da gwamnatin tarayya za ta ce za ta yi ruga, kaga kudancin kasar nan sun nuna darara da wannan harkar.
Yau ce kuma ranar matasa ta duniya da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin tattauna matsaloli da ci gaban da suka samu. Kowane hali matasan Najeriya suke ciki a wannan rana.
Wato shi kansa tsarin da muke ciki na Najeriya tsari ne wanda kusan baya taimakawa matasa. Matasa masu ilimi, masu tunani, masu baiwa ba sa samun goyon baya ga gwamnati domin su wani abu da zai kawo ci gaba.
To akwai kuma labarin wasanni amma kafin nan ga Aisha Aliyu Ja'far da labaran duniya.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro barkanmu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijjani Hassan ke muku marhaba bikum a zangon farko na yaɗa shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Waɗanda muke watsa muku a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen radio abokan hulɗarmu a sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya za a ji cewa ƙasashen Turkiya da Pakistan da kuma Saudiya sun kulle yarjejeniyar tsaro domin dakile ta'addanci da kuma barazanar yakin Iran ko kuma barazanar da yakin Iran ya haddasa. Sannan albarkacin ranar matasa ta duniya za mu waiwayi kalubalen da ke gaban matasa a Najeriya. Har wa yau a Najeriya za a ji fashin baki daga masana kan yadda za a raba siyasa da addini a ƙasar da ta fi kowace yawan al'umma a nahiyar Afirka. A Niger kuwa gwamnatin mulkin sojin ƙasar ce ta yi wa dokar tsara darajar masarautun gargajiya garan Bawul, idan aka biyo mu za a ji sabbin tanade-tanaden. Akwai kuma ƙarin wasu rahotannin amma da farko ga labaran duniya.
DW labarun duniya.
Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami a tekun Japan gabanin fara atisayen sojin ƙawancen Amurka da Koriya ta Kudu. Sojojin Amurka sun bude wuta kan wani jirgin ruwa da yayi kokarin karya takunkumin toshe tajojin jiragen ruwan Iran. An ceto sama da mutane 100 da ke cikin wani jirgin ruwa da ya kama da wuta a tsibirin Bali na Indonesia.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro barka da rana daga nan DW Hausa da kuka kamo a dw.com/hausa ko a manhajar TuneIn ko ma a shafukanmu na Facebook da YouTube ko kuma wasu tashoshin FM a ƙasashen nahiyar Afirka. A shirin namu na yanzu za ku yi cewa yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don matasa. Shin kome masu jini a jikan suka fi bukata a ƙasashe masu tasowa?
Idan aka jawo matasa suka fahimci menene gina ƙasa, mecece ƙasa, mecece rayuwa, menene sanin ciwon kai, menene gina kanka, to ina tunanin cikin kashi 100, kashi 80 na matsalolin ƙasa yana iya raguwa.
Idan muka je Najeriya ana can ana taron koli kan albarkatun man fetur a Afirka. Shin ko me yasa har yanzu 'yan ƙasar ba su gani ba a ƙasa?
Abin daga shugabanci ne, ba wai daga maganan samun kuɗin ba ne ko kuma wani abu, don kuɗi yana samuwa, ana samu alhamdulillahi.
Za mu je Zambia don jin faɗi tashin da 'yan adawa ke yi wajen haɗa kansu gabanin zaben da ke tafe. Salihu Adamu Usman shi ne sunana. Barin haɗa ku da Khadija Ahmad Rufai mai labaran duniya a yau tukuna.
DW labarun duniya.
Iran ta musanta yarjejeniyar tsawaita tsagaita bude wuta da Amurka. Afirka ta Kudu na neman wasu kasashen Afirka su biya ta kudin mayar da bakin haure gida. Mutane sun yi dafifi a Sufaniya domin kallon husufin rana.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro Salihu Adam Usman ne ke muku barka da maraice daga nan sashin Hausa na DW. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye a shafinmu na internet dw.com/hausa da DW Hausa Facebook da tashar mu ta YouTube da ma wasu tashoshin FM a wasu kasashen nahiyar Afrika. A shirin namu na yanzu za ku cewa tsofaffin shugabannin Najeriya biyu sun buƙaci a sake fasalci demokradiyyar ƙasar. Ko yaya 'yan adawa ke kallon kalaman nasu?
Mu mutum miliyan 200 da wani abu in muka ce ba mu yadda ba akwai abin da za su iya yi babu idan suka yi ai za a zo zabe mai fatali da su mu zabi wani shi ma in ya zo bai kwatanta ba mu kore shi
matasan Afrika sun gargadi ƴan uwansu kanta da zaune tsaye a yayin da duniya ke bikin ranar matasa
babu yadda za a yi mutum wanda yake da ilimi ya san abin da yake yi zai yadda a zuwa bashi wani dan karamin ƴan canji ya je na kashe ƴan uwansa yaransa da sauransu
anan Jamus kuwa fari ne yake barazana ga tattalin arzikin kasar zamu ji ƙarin bayani amma kafin duk waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin ga Khadija Ahmad Rufai da labaran duniya
DW Labarun duniya
Amurka ta yi ikirarin karbe cikakken iko da mashigin Hormuz. Mutane bakwai sun mutu bayan zabtarewar ƙasa a Indiya. Hukumar lafiya ta duniya ta yi gargadin annobar Ebola na iya zama annoba mafi muni a tarihi sakamakon kisan da take yi a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo.
Karfe 7 cicip agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 6 agogon TV da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 22
Abdullahi Isa
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan safiya Cibiyar kula da cutuka da rigakafi ta ƙasa wato NCDC a Najeriya ta fitar da wasu alƙaluma da ke ƙara nuna ta yadda cutar nan ta zazzabin lasa ke ƙara ƙamari a ƙasar yayin da a jamhuriyar Nijar matasa a ƙarƙashin wannan ƙungiya da aka sani da Sahel Forum suka gudanar da wani taro a birnin Yamai muna ɗauke da labaran wasanni sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 7 agogon TU da na gane sashin Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 22
Abdullahi Isa
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan lokaci a Najeriya kungiyar Izala da hadin kan majalisar koli kan harkar musulunci ta duniya da ke Saudiya wato La Ligue Islamique ta gudanar da wani taron ta a Abuja birnin tarayya yayin da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo yanzu haka gamayyar kungiyoyin fararen hula ne ke ci gaba da yi wa shugaban kasar Félix Tshisekedi hannunsa mai sanda hukumi a Sudan kuma sun sanar da mutuwar akalla mutane 60 tare da jikkatar wasu muna ɗauke da labaran wasanni sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda
karfe 5 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 4 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
Shamsiya Haruna
Mai sauraro barkamu da wannan yammaci da fatan an wuni lafiya A cikin labaran za a ji cewa hukumar ilimin bai daya ta Najeriya UBEC ta koka kan jinkirin gwamnonin kasar wajen karbar makudan kudaden da gwamnati ta ware domin inganta bangaren ilimi Rantinar 'yan tawayen RSF a Sudan ta sanar da wato mamaye garin Kaisan akan iyakar lardin Blue Nile da ke kusa da Sudan ta kudu. Rahoton ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya gano yadda mabambantan har-haren kasar ya kashe fararen hula sama da 150 tare da raunata wasu sama da 200 a kasar Yemen. To madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Abdulrazak Yahuza Jere ne ke muku barka da warhaka. Kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryen mu inda zamu fara da kawo muku labaru. Sannan daga bisani da dadan shirye-shiryen mu masu farin jini su biyo baya. Yanzu ga labarun da farko ga kanun su. Kasar Sin ta mayar da martani kan kalaman Amurka game da batun tsaron kasar ta Sin. Sin za ta ƙara ƙarfafa kare muhallin halittu don inganta tsarin rayuwar mabambantan halittu nan da zuwa shekara ta 2030. A can Najeriya za ku ji cewa wasu 'yan sanda da fararen hula sun rasu sakamakon musayar wuta a jihar Kebbi.
Kuna tare ne da tashar CRI.